بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا صبر شاتقس لوتن ترى وتر رمضان إجرى جبول إياد تاريخ دود أربع إن بقوي ودى تيدي دي دا بقوي قوتا أكو ميلادية دبو بيو دا شرين دا شدا منا تتن سورة أربع إن دا هدو إتتشي سورة الدخان أجيها من آيات رشان آيات بير فدن الله سبحانه وتعالى أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين يو بإذن الله تعالى ذا مدورة أفرقا آية تشدى فدن الله تعالى رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ما لم يسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن
كنتم موقنين. وأن الآية فإن wannan aya rahmatan min rabbik tana da alaka da ayar da ta gabata da Allah yake inna kunna mursilin, lalle tabbas mun kasance masu aiki, ma'ana mu muka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ko mu ne muka aiko sauran manzanni da shi ma manzo na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Sai zamu kenan mun aiko su ne rahmatan min rabbika, mana rahama ce daga ubangijinka. Kenan mun aiko manzo ne sallallahu alaihi wa sallama saboda rahama ga bayi, domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo, yazo da ɗayan abubuwa ne guda biyu. Na ɗaya, umarni a aiwatar, idan aka aiwatar za a samu lada, a samu kusanci zuwa ga Allah, wannan zai zama sanadiyar rahama ga masu bin wannan umarni. Ko kuma hani ya tsoratar ya tsawatar akan wani abu, mutane su guji wannan abin da aka tsawatar aka yi hani zuwa gare shi, shi ma gudun wannan abin zai jawo samun lada da falala da ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutane suka guji wannan, sun tsira daga afkawa cikin azaba da kuma samun lada, sai ya zamo kenan ashe aiken nasa ya zama rahama kenan daga ubangijin talikai. Shi yasa a wani wurin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ma'ana ba mu aiko ka dan wani abu ba, sai dan ka zama rahama ga talikai baki daya. Saboda wannan saƙo da kake ɗauke da shi rahama ce daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko kuma wasu suka ce rahmatan dinnan zai iya zama mansubi ne alal hal, inna kunna mursilin, lalle mun kasance mu ne masu aiko manzo sallallahu alaihi wa sallama, rahmatan min rabbika, halin kasancewar wannan aiko manzo da muka yi rahama ce daga Ubangijinka. Mana Allah ya nufi bayi ne da rahama, shi yasa ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ce rahmatan min rabbika innahu, lallai shi Ubangijinka shi ne huwa, shine as-sami'u mai ji al-alimu mai yawan sani innahu ma'ana damiru sha'an dalle yadda sha'anin yake shi Allah ta'ala ubangiji shine as-sami'u shine mai ji al-alimu mai yawan sani ma'ana mai ji ne ga abinda waɗannan mushrikai suke faɗa dangane da abinda muka saukar gare ka na littafin Al-Qur'ani haka nan masani ne da abinda muka aiko ka da shi Allah ya san komai ya san abinda zukatansu ta kunsa na al'amura da suke aiwatarwa kuma Allah ta'ala zai yi sakayya gare su kan wato abinda suka aikata na kangara na kimbin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yake rabbis samawati wal ard shi dai wannan as-sami'ul alim shine ubangijin sammai da ƙasa nan akwai qira'a rabbis samawati wal ard akwai qira'a rabbus samawati wal ard qira'ar rabbis samawati wal ard أدفي ني أكن وجهن جملة رحمة من ربك رحمة شيء دغ أوبنجيجن كزي زمو رب السماوات سي زما ربي أنن بدلي ني نا من ربك قائدا كما بدلي ده مبدل من هدول زمو أي ورن رفعا ده نسبا ده جر نتن ده زمو رحمة من ربك majruri ne saboda harafin jarra to shi ma badalin sa sai zama rabbis samawati wal ard akwai qira'a kuma rabbus samawati wal ard bil raf wannan kuma sai zama isti'nafi ne sai zama khabar ne na mubtada'in mahdhuf ma'ana da aka ce rabbi rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim sai zama huwa rabbus samawati shi din dai wannan as-sami'ul alim shine kuma ubangijin sammai da ƙasa mana shine Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin sammai bakwai ubangijin ƙasa didda galibi siga ko salo na alqur'ani zai kawo sammai da siga ta jam'i samawat ƙasa kuma zai kawo da siga ta ifradi anan alif wallam din tana nuna jinsi ne jinsin sakkasai din baki daya amma ba haka ba kasan su ma guda bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna kaga kasai ma kwatan kwacin su kaga su ma guda bakwai kenan sai zama kasa bakwai saba ita ma guda bakwai kenan idan aka ce rabbus samawati wal ard sai zama ubangijin sammai da kasai baki daya وما بين أما ده أبن ده شيء أكانوس لفظهم كما الرب كما يدي مكر بياني ينا دوكم ما أنر مكاجي ما أنا وند يا علي تسمى ده كسا ده أبن ده شيء أكانوس شيني ميرايا وا مي كشي وا مي أذرتا وا مي هنا وا مي غار دكنا الأمر وانا سوني مي سفو فينا ربوبية kenan Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin sammai bakwai ubangijin kasai bakwai da abin da ke tsakanin su ma'ana shine makagin sammai bakwai shi ya samar da su daga babu ya halice su shi yake azurta su shi ke raya su shi zai kashe su in wa'adin su yayi shi yake tsara musu dukkanin wasu al'amura babu wani abu da zai gudana ba tare da kaddarawarsa da tsarawarsa ba kamar yadda muka karanta jiya wannan kaddarawar mataki bayan mataki babu wani abu da zai faru face Allah ta'ala ya tsara wannan abin ya kaddara shi ta Allah yake in kuntum mu'minina in har kun kasance masu sakankancewa masu yaqini masu ilimi akan cewa Allah shine makagin sammai da ƙasai to abin da ya kamata ku yi imani da shi kenan mana idan har kuna neman yaqini ilimi wanda babu kokonto kuma kuna nufin sa to ku san da wannan cewa Allah Ta'ala shine makajin sammai da ƙasai da kuma abinda wato ke tsakanin sammai da ƙasai din. Wasu suka ce wannan sharadin in kuntum muqinin ma'anarsa shine ku sani cewa aiko manzannin nan da saukar da littattafan da Allah ya yi duka waɗannan ra'ama ce daga shi Allah ɗin, in har kuna da yaƙini na imani da yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci komai. Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwa, shi dai wannan Ubangijin sammai da ƙasai ɗin babu abun bautatawa bisa cancanta illa huwa, face shi, mana shi kaɗai ya cancanta a bautata mata. Yuhyi wa yumitu, shi yake rayawa shi yake kashewa. Wannan sifa ce da take nuna cancantar bauta. Idan kana son ka san wanda ya cancanci a bautata masa, to shi ne wanda ke rayawa ke kashewa. Mai rayawa mai kashewa shi ya cancanta a bautatawa, wanda baya rayawa baya kashewa bai cancanci ka bautata masa ba. Shi sa Annabi Ibrahim ya kafa hujja ga wancan azzalimin sarki da cewa rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, Ubangiji na shi ne mai rayawa mai kashewa. Shi ma sai ɗauka irin abin da ya ga dama ne sai ce ana uhyi wa umitu, ni ma ina rayawa ina kashewa. Sai za aka zo da mutum biyu masu laifi ya yafe wa ɗaya ɗaya kuma ya kashe shi, in ce da ina raya na kashe. A nan sai Annabi Ibrahim ya fahimci wannan shashasha ne, saboda haka sai ya ce to fa inna Allaha yati bi shamsi min al mashriq, to na ji kana raya kana kashe, Ubangiji na yana zuwa da rana ta gabas ta faɗi yamma, kai kuma fati biha min al maghrib, fito min da ita ta yammaci. Kaga nan fa bu'ital ladhi kafara, wannan shi ya tabbatar da ashe wancan cewa yana rayawa yana kashewa ƙarya yake. To wanda ke rayawa a haƙiƙa ya kashe a haƙiƙa, shi kaɗai ya cancanta a bautatawa. Wanda yake azurta ka ya hana ka in ya ga dama, shi kaɗai ya cancanta a bautatawa. Shi sanan ya ce yuhyi wa yumitu, sanan sai ya ce rabbuku, shi ne dai maƙaginku, wa rabbu aba'ikumul awwalin, kuma shine wanda ya halicci iyayenku tun na farko. Wannan dai shine kadai ya cancanta a bautata masa, ba waɗannan gumaka da kuke bautata ma, waɗanda su kansu ba su san kansu ba ballantana su iya halittar abinda suke bautata musu. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal, ai bari wannan zance ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum, waɗannan kafiran, waɗannan mushrikan, fi shakkin yal'abuna, suna cikin wata shakka da kokwanto dangane da da'awar da kake musu, wanda cikin wannan shakka da kokwanto suka zamo sun shagaltu wasanni ya ɗauke musu hankali. Lafazin bal kamar ana cewa ne ai waɗannan mushrikan ba su da yaƙini a kan haƙiƙanin gaskiyar da ka zo musu da shi, ma'ana waccan gaskiya da Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina. To da aka ce bal, ai bari wannan magana waɗannan mushrikai ba su kasance masu yaƙini a kan haƙiƙanin gaskiyar abin da kake gaya musu cewa Allah ne ma'alici, shi ne ya cancanta a bautata masa da gaskiya, wannan abin ba su da sakankancewa, ba su da yaƙini da shi, ma'ana ba su yarda da wannan ba. a'a su kawai sun kasance ne fi shakki cikin wani kokwanto sun nutsatsa a cikin wannan kokwanto sun shagaltu da wasanni da barna gabarin bin wato gaskiya wadda Allah ta'ala ya aiko ka da ita shi da Allah ke balhum fi shakkin yal'abuna fartaqib Allah yake da annabi sallallahu alaihi wa sallama kai sauraro kai jira ya kai annabi Muhammad ka kyale waɗannan kafirai da suke kokwanto dangane da gaskiyar abin da ka zo musu da shi da suka shagaltu da wasanni gabarin abin da ka zo musu da shi kyale su kai sauraro zuwa ga yawma ta'ti sama'u ranar da sama za ta zo da bidukhanin mubin za ta zo da wani hayaki mabayyana mana wannan ranar ne za su ga yaƙini amma yanzu ba za su taɓa yadda ba shi za ka ci da annabi rabu da su kyale su tahirta musu ka jira su zuwa wani yini da sama za ta zo da wani irin hayaki mubin wanda yake mabayyani ma'anar mabayyani hayaki ne gashi a za'iri ma'ana mutane na gani malaman tafsiri sun ƙari juna sani dangane da wani hayaki ne wannan da sama za ta zo da wannan hayakin shin wannan hayakin ya faru ko ko zai faru nan gaba sannan me ake nufi da wannan hayakin akwai magana biyu gurin malaman tafsiri magana ta farko wasu suke cewa wannan hayakin ya riga ya faru hayaki ne suka ce asali lokacin da su kafiran Quraishawa suka kangare ma umarnin Allah suka ki bin dokar Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a ya roƙa musu Allah Allah ya jarrabe su da fari irin na zamanin annabi Yusuf ya ce Allahumma sinin kasini Yusuf to sai Allah ya jarrabe su da wannan fari komai ya bushe dabbobi suka dinga mutuwa yunwa ta kama su saboda tsabar yunwa daga labaita da fita ayyacinsu idan suka ɗaga idansu sama sai su dinga ganin sama kamar hayaki ta ciye saboda tsabar bala'i suna ganin wani hayaki ne kawai yake tashi daga sama waɗannan malaman suka ce wannan shi ake nufi da wannan hayaki ɗin da Allah yake cewa da su ka jira su ka tsa'irta musu zuwa lokacin da ko ranar da sama za ta zo da wani hayaki mabayyani har ma Abdullahi dan Mas'udin yake faɗa a hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da Muslim da Tirmidhi Masruq ibn al-Ajda yace dakhalna al-masjida yace wata rana mun shigo masallaci fa idza rajulun yaqussu ala ashabi sai muka ga wani mutum yana ba da labari yana ba da kissa ga abokan da aka taru ana saurarensa waye kulu sai mutumin yake cewa yawma ta'ti sama'u bidukhanin mubin ya kawo wannan aya ranar da sama za ta zo da wani hayaki mabayyani sai ce da su tadruna ma zalika dukhan ko kun san menene wannan hayakin sai ce zalika dukhanun ya'ti yawmal qiyama sai ce wani hayaki ne zai zo ranar lahira faya akuzo asma almunafiqi wannan hayakin zai dauke jin munafikai wa afsari inda ganin su wa ya'khudhu almu'minina minhu shibhu zikhan yace amma mummunai abinda zai taba su a ranar kaman dan marace yar kadan haka za ta dan kama su shikenan sai su wuce kala basura yace da muka ji wannan magana sai mu buga musu ba fa atayn ibn mas'ud sai muka baro wannan mutumin muka zo gurin Abdullahi dan Mas'ud ibn ummi abdin ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa sanin alqur'ani fa dakarna zalika lahu sai muka gaya masa wannan wa kana muttaji'an da yana kishingide muna faɗa masa fuffa zai a sai firgita fa qa'ada sai zauna fa qala sai ce da mu inna allaha azza wa jalla qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam sai ce Allah madaukakin sarki yana fada ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da shi kul fada musu ya kai annabi ma as'alukum alaihi min ajr ba na neman ku bani wani lada akan wannan isar da sako da Allah da nake yi wa ma ana min al mutakallifin kuma ni bana cikin masu kallafa ma kai abinda ba haka bane bana matsawa in ce dolen dole sai na dora wa kaina abinda ba haka yake ba sai ce inna min al ilmi yace yana daga ilimi an yaqula ar rajul lima la ya'lam mutum in ya tashi bayani akan abinda bai sani ba sai yace Allahu a'lam yace Allah shine mafi sani yace wannan yana daga ilimi ilimi amma kar ka dora wa kanka abinda baka sani baka ce lalle sai ka kirkiro ka fada Ibn Mas'ud yana nufin wancan mutumi da yake fadin wancan labari bai kamata ya bada wannan labarin ba ke sanan sai yace da su sa'uhaddisukum an dalika bari in baku labarin abinda ya faru yace inna quraisha yace quraishawa ne lamma abta'at anil islam yayin da suka yi jinkiri suka yi nauyin kafa suka ki musulunta suka kangare wasta'afat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a alaihim sai manzon Allah ya musu mummunan addu'a bisinin kasini yusuf yace Allah ya jarrabe su da fari irin na zamanin annabi yusuf fa asaba min aljahd walju sai fa kuncin rayuwa da yunwa ta afka musu hatta akalu al'izama wal maita hatta kai suna diban kasusuwa suna cin mushi saboda tsabar yunwa waja'alu yarfa'una absarahum ila as-sama a wannan lokaci sai ya zamana idan suka daga idanuwansu sama fala yarawna illa ad-dukhan ba abinda za su gani a sama sai hayaki sai su dinga ganin hayaki ne kawai sama take ne saboda tsabar bala'i sai ce qala Allahu tabaraka wa ta'ala shine ma'anar fadin Allah da yake cewa yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin ranar da sama za ta zo da wannan hayaki mabayyani yaghshan nas wanda zai lillife mutane Allah yake hada azabun alim wannan azaba shi mai rabe fa qalu sai suka ce rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minuna wannan shine ra'ayin farko daga cikin ra'ayoyin malamai har ma a wata ruwaya ta Bukhari da Muslim da Abdullahi dan Mas'ud yace khamsun qad ma baina yace abubuwa guda biyar dinnan duk sun faru kuma sun wuce sun faru lokacin annabi yace ad-dukhan wannan hayakin shine abin da ya faru wal lizam wannan lizam da Allah yake fa sauka yakunu lizama shine Allah ya sani an halaka su abada su waɗannan kafirai wal baqsha da wannan tsananin kamu shi ma kamun da aka yi musu abada wal qamar yace haka nan wannan tsagewar wata din sannan sai yace war rum da kuma galaba da aka yi akan rumawa kuma daga baya suka ƙara yin galaba wanda Allah ya bayani a suratul rum ghulibatur rum sai yace duka waɗannan sun faru sun shuɗe wannan shine ra'ayin malamai na farko malamai na biyu suka ce wannan dukan din hayakin suka ce zai zo nan gaba ne tashin kiyama dab da tashin kiyama suka ce ba wancan da ya faru da Ibn Mas'ud yake faɗa ba ne a wannan wani ne zai zo dab da tashin alkiyama shi wannan hayaki din suka ce zai zo ne qabla maji'is sa'a kamun tashin kiyama fayadkhulu fi asma'i ahli al-kufr bihi kuma in yashugo in yazo zai shige wato jin kafirai da ganin su amma masu imani kawai sai ya zame musu kaman wata yar mura kadan shikenan sai ta wuce suka ce wannan shine abin da zai faru dalilin su hadisin da Huzaifa ibn al-Yamani ya rawaito wanda al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo shi cikin tafsirinsa wanda hadisi ne da wasu daga cikin malamai ke cewa yana da magana kan sanadinsa hadisin Rabi'i ibn Irash yace naji Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa ya daina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa awwalul ayatid dajjal farkon alamomin al-qiyama da zaka bayyana a wannan guda goma shine dujjal in ya bayyana wa nuzulu Isa ibn Maryam sai annabi Isa dan Maryam ya sauka wa narun takhruju min qari adan sai wannan wuta da zata fito daga tsakiyar adan wanda zata mai kora mutane wurin taro taqilu ma'ahum idza qalu zata tsaya idan zasu kwanta su huta ta tsaya ta jira su sannan sai ce wadukhan sai kuma hayaki kaza kenan hayakin zai zo nan gaba a wannan ruwa qala Huzaifa sai Huzaifa yace ya rasulullah ya manzo Allah wa madukhan menene wannan hayakin fatala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya karanta wannan yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin sannan sai yace yamla'u ma baina al-mashriq wal maghrib hayakin zai cike tsakanin gabas da yamma zai lulube ko ina yamkusu 40 yawman wa layla zai zauna yini 40 da dare dararin su amma al-mu'min fayusibuhu minhu ka hay'atu dukhan yace amma mummuni zai zame masa tamkar wato wata ƴar mura kadan wa amma al-kafir fayakunu bimanzilati as-sakarat yace amma kafiri zai zamo tamkar dan mani yakhruju min minkharihi wa udhnayhi wa duburi yace hakin zai dinga fitowa daga zuzan hancinsa da kunnuwansa da duburarsa kaga a wannan tafsirin kuma suna ganin abin zai zo dabda wato tashin kiyama to anan malaman tafsiri wurin jayarwa ma kai Imam Tabari ya rinjaya da magana farko me yasa saboda hadisin ta yafi inganci maganar Ibn Mas'ud saboda hadisin na cikin Bukhari da Muslim da wasu daga cikin me littafan malaman hadisi wasu cikin malaman sun rinjaya da magana ta ƙarshe har malam Usaymin yake cewa wani hayaki ne wanda zai zo yace kuma wannan ita ce magana mafi kusanci yace amma Allah kadai ya sanya hayakin zai kuma ta yaya zai zo yaya zai yi amma Allah dai ya faɗa hayakin zai zo dab da tashin kiyama saboda haka mu na mu imani ne da cewa hakan zai faru to in mun dauki wannan ma'anar sai zama kenan yana cikin abubuwa goma can da muka karanta a hadisin Muslim hadisin Huzaifa ibn Usayd wanda manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai manya-manyan abubuwan nan guda goma sun faru daga ciki akwai wannan hayaki din sai zama wannan kuma na Ibn Mas'ud sai zama ita ma dai alama ce cikin alamomin tashin kiyama wanda ta riga ta mi ta faru ko kuma ya zama wato waccan alamar ta abin da ya faru lokacin annabi alama ce cikin alamomin tashin kiyama wannan ma da za ta zo nan gaba tana iya zama alama cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda ta faru ga wannan dabbar wasu suka ce jassasa ce wasu suka ce kuma wata dabba ce wacce za ta zo nan gaba kuma tana wa mutane wato magana ma'ana kenan Allah ya ce da annabi ka yi sauraro ka kyale waɗannan kafiran ba imani za su yi ba har zuwa ranar da sama wato za ta zo da wani hayaki wanda yake mabayyani Allah ya ce yaghshan nasa wannan hayaki idan ya zo zai lullube mutane zai lullube ganinsu da jinsu kamar yadda hadisi ya bayani Allah ya ce hadha azabun alim wannan fa azaba ce mai raɗaɗin gaske da Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da ita a kan waɗannan kafirai masu kangara ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yayin da wannan bala'i ya sauka gare su sai ka ji su waɗannan wato kafirai suna roƙo suna addu'a suna cewa rabbana kashif annal azaba
فإنا له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
sai ka ji waɗannan kafirai suna addu'a suna masu cewa rabbana kashif 'annal 'adaba, ya ubangiji ka yayi mana wannan azaba, ka yayi mana wannan musibar da ka jarrabe mu da ita. Sai su ce inna lallai tabbas mu mu'minuna, masu imani, mana lallai za mu imani da kai ya Allah subhanahu wa ta'ala, za mu gaskata manzanka, za mu bi umarninka, idan har kai mana wannan, ka yaye mana wannan bala'i. Idan mun ɗauki wannan a tafsirin farko cewa wannan abin ne da ya samu Qurayshawa na yunwa, sai mu ga a ƙarshen ruwaya sun zo sun samu annabi, suka ce ya duba zumunci da yake tsakaninsu da shi, ya duba dangantaka da take tsakaninsu da shi, ya roƙi Allah ya yaye musu wannan bala'i. Idan kuma ya roƙi Allah ya yaye musu wannan bala'i, sun yi alƙawari za su yi imani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, sai Allah ya ɗauke wannan bala'in. Farin aka samu ruwan sama, suka samu yabanya, daga nan kuma sai suka ce ba za su yi imani ba, suka ci gaba da kangararsu. Kaga kenan wannan ya nuna ba dama imanin za su yi ba, kenan wannan ƙanƙan da kan da suka yi uwar bari suka gani. Wanda da yawa za ka ga ɗan adam wanda bai tuba da Allah ga Allah ba, tuba na haƙiƙa yana irin wannan. In ya faɗa bala'i zai ce in Allah ya ɗauke mun zan yi kaza, ana ɗauke masa zai koma gidan giya. To su ma a nan sai suka nemi mai Allah ya yaye musu ta hannun annabi, ya roƙa musu Allah kuma za su tuba su shiga addinin musulunci su daina kafirci. A tafsiri na biyu kuma, ma'ana idan wannan bala'in ya zo, to waɗannan kafirai za su dinga roƙon Allah ta'ala cewa ya yaye musu wannan bala'i da suke ciki. Rabbana kashif 'annal 'adaba, sai su ce inna mu'minuna, lallai Allah mun yi imani da kai, mun gaskata ka, mun yadda cewa kai kaɗai ne abin bauta. Bayan kuwa wannan maganar sun faɗe ta ne kawai a fatan baki, ƙarya suke yi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce anna lahumuz zikra, ta yaya waɗannan za a ce sun tunatu har sun karɓi wa'azi? Ba zai yi ba, ma'ana ba su tunatu ba, ba su wa'aztu ba, iya fatan baka ce. Ma'ana ta yaya za a ce waɗannan kafiran sun karɓi tunatarwa, sun wa'aztu daga wato wa'azin da aka yi musu gabar, wato ko dangane da wannan azaba da suka gani, bayan halin kasancewar wa qad ja'ahum rasulun mubin, alhalin kuma annabi wanda yake mabayyani ya zo musu, ba su yi imani ba. Kenan da a ce sun yi imanin da gaske, da karɓar musulunci za su. Amma don sun ce ya Allah ka yaye mana, lallai mu mun yi imani da kai, amma suna na kan kafirci ƙarya suke yi. Shi da Allah ya ce anna lahumuz zikra, ta yaya za a ce waɗannan sun samu tuntunuwa da wa'astuwa, wa qad ja'ahum alhalin kasancewar rasulun mubin, manzo mai bayani ya zo musu a zahiri, sun ki karɓar wannan bayanin nasa, sun ki imani da shi. Kenan da sun yi imani ai da sun karɓi wannan bayanin da ya zo da shi, kuma sun yi imani da shi. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayin da wani manzo ya zo musu, kuma wannan manzo manzo ne wanda yake a zahiri sun san shi, sun san gaskiyarsa, sun tabbatar kuma manzo ne daga Allah Ta'ala. Amma Allah yake sun mata wallau an, amma sai suka juya baya ga barin wannan manzon, duk da ya zo musu da ujjoji bayyanannu, suka juya baya, suka kangare, suka ƙi yin imani da wannan manzo ɗin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, suka ƙi imani da shi manzon Allah duk da cewa gashi ya zo da ujjoji. Wa qalu, ba kuma su tsaya daga, ba su tsaya kadai akan ba za su imanin ba, a sai da suka tsara bin sa da bita da kulli. Wa qalu, suka ce muallamu, ai wani ne ya koyar da shi Qur'ani, koya masa akai, ba daga Allah yake ba. Suka ce wani ne ya koyar da shi Qur'ani, ya zo yake karantawa, ya ce Allah ya aiko shi. Shi ne suka ce muallamu, koyar da shi akai, kuma suka ce majnunun, wai yana da taɓa funka. Kaga a wannan magana ta su akwai tufka da warwara, sun yadda yana da gaskiya, sun yadda yana da riƙon amana, sun yadda mai cika alƙawari ne, sun yadda dukkan wata sifa mai kyau yana da ita, gaskiya, kunya, duk sun yadda yana da wani, har ma su ne suke ce masa amin, amintacce, sannan kuma sai su ce kuma ƙarya yake yi, kaga ba zai yi ba, ya zama mai amana, mai gaskiya, kuma saboda ya ce Allah ne ya aiko shi ya je ƙarya yake, kaga akwai tufka da warwara. Sannan a nan ma kuma akwai tufka da warwara, suka ce muallamun, koyar da shi aka yi, wani ne ya koya masa Qur'ani, kuma sai suka ce majnun, kuma yana da taɓa hankali, duk wanda za a koya masa abu ya iya ɗaukan abin da aka koya masa, dala yana da taɓa hankali, bai da taɓa hankali, domin yana taɓa hankali ba zai koyi abin da aka koya masa ba. Amma maganar su fake nan, mun ɗauki ma maganar tasu, mu ɗauka cewa koya masa ɗan aka yi, to ba zai yi wanda yake taɓa hankali ya koyi abin da aka koya masa ba, kuma ya koya ta daidai ba. Kaga nan ma akwai tufka da warwara, to ba wannan ba ne babbar tufka da warwara ba. Sai suka ce koya masa aka yi, waye koya masa? Sai suka ce wani bawa ne ɗan ƙabilar Rum, mana wani bawa ne na ƙabilar Rumawa ya koyar da shi Alƙur'ani. Ya za a yi wanda ba Balarabe ba ya koya wa tsantsan Balarabe ciki da bai zance, kuma zancen ya gagari Larabawa? Ba zai yi ba. Shi sa a wani wuri Allah ya ba da labari, suka ce wa ƙalu, suka ce ya ayyu alladhi nuzzila alayhi dhikru innaka lamajnun, suka ce ya kai wannan wanda aka saukar maka da Alƙur'ani, lallai tabbas kana da taɓan hankali. Law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin, na ya hana ka zo da mala'iku in gaskiya kake, su sako su biyo ka, magansu su ce kai annaban Allah ne. Kaje a wannan bangare, wurin kuma cewa koya mara akai, sai suka ce wani ne ya koya masa, bawa ne kuma cikin bayin mai Rumawa, suka ce shi ya koya masa. Allah Ta'ala ya ce walaqad na'lamu, haƙiƙa mun san, annahum yaquluna, su waɗannan kafirin suna cewa innama yu'allimuhu bashar, wani ɗan adam ne daga cikin Ruma ya koya masa Alƙur'ani. To sai Allah ya ce lisanul ladhi yul'iduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin, Allah ya ce harshen da suke karkata zuwa gare shi suka ce ya koya mu Qur'ani, harshe ne wanda yake ba Larabci ba, a'jamiyyun ne, ba ajami ne, wannan kuma Alƙur'anin ba Larabi ne mabanyi, Larabcin ma na ƙoƙoluwa wurin balaga. Yanzu dan Allah zai yi a ce wani ƙabila ce wadda ba ta iya harshen Hausa ba kwata-kwata, a ce wani daga cikin 'yan ƙabilar shi ya zo sai ya koya wa Bahaushe Hausa, kuma wannan Bahaushen ya gagara Hausa ba, don haka sai da aka koya masa da Allah zai yi shine abinda Allah yake cewa harshen wanda suke karkata zuwa gare shi suke cewa koya masa Qur'ani ba Balarabi bane shi kuma Qur'anin Balarabi harke ne ma koya masa akai ba kawai suna yin wannan ne dan su karkatar da wawaye marasa hankali ga barin gaskata Al-Qur'ani kuma dan su kangare su kibi su sai su ce ai ga dalili su dalilin su kaza shi sai suka ce mu'allamun koyar da shi aka yi kuma wai majnunun kuma ma yana da taɓin hankali Allah ya ɗauki sarki ya kiyaye sai Allah ta'ala yake cewa da su bayan sun faɗi wannan cewa mu'allamun majnun Allah ta'ala yake inna kashiful azaba qalila Allah yake mu zamu yayi musu wannan azaba na dan wani lokaci kankani shine manzo Allah ya daga hannu ya roki Allah yace Allah a dauke musu wannan fari tunda sun nemi alfarma Allah yake to ka sani fa za mu dauke ne na dan wani lokaci amma fa ƙarya suke yi da suka ce rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minuna ƙarya suke yi shi sai Allah yake inna kashiful azabi qalila mu za mu yayi mu dauke wannan azabar saboda azaba ce wannan farin da bala'i za mu dauke musu wannan azabar qalilan na dan wani lokaci kankani ba dan komai ba Allah ya ce innakum saboda ku waɗannan kafiran waɗannan mushrikan aiduna sai kun koma gidan jiya wannan kafircin naku sai kun koma ci gaba da aiwatar da shi bayan an yayi muku bala'in shi sai Allah yake za mu dan dauke ne na dan wani lokaci saboda Allah shi ya san gaibu ya san fadin waccan magana da take ƙarya suke yi sai sun koma zuwa ga abin da suke aikatawa na kafirci Allah ya kiyaye mu haka kuma abin ya faru sai suka koma sai Allah ya ce mu
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم
الله سبحانه وتعالى يأتي يوم نبطش البطشة الكبرى معنا da Allah ta'ala yace inna kashiful azabi qalila innakum aiduna nan akwai wani abu da Qur'ani ya shafi shine abinda suke ce ma fajwal kai da kake karatun Qur'ani kawai zaka hararu wannan abu da yace zamu yayi na dan wani lokaci amma sai sun koma gidan jiya kawai abinda zaka hararu sai Allah ya yayi musu aka samu alheri aka samu abinci sun tuban a musu tuba ba kawai sai suka tsara kangara ma da girman kai sai suka nemi ma shi kansa manzon Allah din ma suka nuna mu bai isa ba suka nemi ma daga bayansa sai Allah ta'ala yake yauma Allah ya jarabe su Allah yake ka ambata musu ka labarta musu wani yini yinin da nabtishul baqshatul kubra yinin da muka yi wani kamu mummuna kuma kamun da yake gagarumin kamu mana yinin da muka azabtar da waɗannan kafirai kuma azaba wadda take mafi girma Allah ya ce inna muntaqimuna lallai tabbas mu masu tsananin kamu ne lokacin da muka nufin kama mutum al-batshatul kubra malamai suka ce shine al-uqubatul kubra uquba wadda take gagaruma to wace uquba ce anan malamin tafsiri suna da magana biyu anan masu magana ta farko suka ce ranar bada ita ce wannan batshatul kubra din kenan idan muka tuna hadisin da muka karanta sanan Abdullahi dan Mas'ud yace batshatul kubra ta wuce lizama ta wuce to abinda ake nufi da al-batshatul kubra ranar bada wannan ranar azaba gagaruma sai Allah ta'ala ya kama su a wannan ranar saboda me Allah ya ce inna muntaqimuna saboda mu masu tsananin kamu ne idan muka kama mai laifi ba mu masa da wasa. Me ya faru a Badar? Dukkanin wannan jigajigan kafirci sai da aka kashe. Duk wani kasur gumin arni inda ya je Badar sai da aka kashe. Uqba ibn Abi Mu'ayth, An-Nadr ibn al-Harith, Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-Walid ibn Utba, Umayyah ibn Khalaf, duka waɗannan jigajigan kafirin sai da aka kashe. Shi sa manzo Allah da yaje filin Badar yana zuwa ya dinga nuna gurare ce nan sai ya shata, sai nan za a kashe wani, nan shine inda za a kashe wani, nan za a kashe wani, duk ya nuna. Ibn Mas'ud yake na rinƙe da wanda raina ke hannunsa, babu wanda ya ƙetare inda Annabi ya nuna, sai da aka kashe sa. Kaga ba shakal kubra ke. Sannan bayan an karkashe su, bayan an kwana, manzala yasa aka je ne gawo wakinsu, aka ja aka je wata tsohuwar rijiya a Badar aka zuba, da ya zauna a wurin kwana uku. So da idan manzala ya yi nasara a wurin yaƙi baya barin wurin sai ya kwana uku. Wannan wata dabara ce ta yaƙi, kwana uku, saboda in akwai wasu furfushin ma wasu masu jin suna da ɗan saurin guntun ƙarfi, ya gama da su tukuna, ya tabbatar ya gama da ɓarnarsa na yake. Bayan kwana uku sai ya tashi da safe, sai ya taho bakin wannan rijiyar. Sahabbai na biye da shi, yana zuwa bakin rijiyar ya leƙa, ya kira sunan waɗannan jigajigan ɗaya bayan ɗaya, ya kai Abu Jahl ɗan Hisham, ya kai Uqba ɗan Abi Mu'ayth, ya kai Shayba ibn Rabi'a, ya Walid ɗan Utba, ya kaza, ya dinga kiran. Ya ce, shin kun samu alkawarin da Ubangiji ya yi muku gaskiya ne? Domin ni alkawarin da Ubangiji ya yi min na same shi gaskiya ne. Ya min alkawari zan yi nasara kuma na yi. Ko kuma dama ya muku alkawarin zai halaka ku. Shin kun samu wannan alkawarin gaskiya ne? Sai Umar ya ce, ya manzo Allah, kana ji yadda jikuna ne matattu ba sa jin ka. Sai manzo Allah ya ce, wallahi ba ku kai su ji ba. Sai dai ba za su iya magana ba. Da sun yi magana, da za su yi magana yanzu, da sun gaya muku cewa abin da nake faɗa musu gaskiya ne. Kenan sun ga wannan saƙon kenan. Shi za su yi, wasu malamai suka ce shi ne nan yawma nabtushul bakshatul kubra, ranar da za mu yi wata azaba. Yalla ya ce azabar ma gagari ma babbar azaba. Kuma abin da aka yi musu kenan. Allah ya ce inna muntaqimuna, mu masu tsananin kamu ne. Ibn Mas'ud da Ubay ɗan Ka'ab duk sun tafi kan wannan. Wasu cikin malamai suka ce a'a, wannan batshatul kubra azaba ce za ta zo musu ranar lahira. A kiyama za a azabtar da su wannan azabar, kamar da Ibn Abbas ya faɗa. Idan ka kalli waɗannan maganganun guda biyu za ka ce ba karu. Domin me an azabtar da su a Badar, kuma akwai azabar da ta fi Badar tana nan tana jiransu a ranar lahira. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ce mu. Allah ta'ala ya ce wannan abin da ya faru ga kafirai ya kamata ya zame muku izina. Sai Allah ya buga misali da Annabi Musa da Fir'auna. Allah ya ce walaqad fatanna qablahu qaum fir'auna. Allah ya ce haƙiƙa mun jarrabi, mun fitini, ma'ana mutanen Fir'auna kamun waɗannan Qurayshawan da muka halaka, ma'ana kamun waɗannan kafiran mutanenka ya kai Annabi Muhammadu, kamun su faɗa wannan bala'i na kafirci har a halaka su. Allah ya ce to mun jarrabi, mun fitini kafiran mutanen Fir'auna kamun su waɗannan kafiran mutanen naka. Su ma Allah ta'ala ya ce mun jarrabe su, waja'ahum rasulun karim, wani manzo mai girma mai daraja ya zo gare su, shine Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Malamai suka ce karimun, ko dai saboda yana da daraja da girma a gurin Allah, domin yana cikin ulul azmi wanda Allah ya gana da shi. Wa kallama Allahu Musa taklima suka ce ko kuma karimun ana nufin mai daraja ne a wurin mutanen sa kuma annabi Musa yana cikin mutane masu daraja cikin bani Isra'ila ko kuma karimun mai daraja ne saboda yana da kyawawan ɗabi'u muna iya cewa duka waɗannan abubuwan guda uku akwai su tattare da annabi Musa yana cikin masu daraja a gurin Ubangiji dan Allah ya ce wa kana inda Allahi wajiha yana cikin masu alfarma a gurin Allah kaga mai daraja ne a gurin Allah sannan mai daraja ne a gurin mutanansa domin shi ya sanadiyar tsayar da su ya hal Allah ya halaka Fir'auna sannan kuma annabi Musa yana da kyawawan ɗabi'u mutum ne mai kyawawan makarimul akhlaq wanda kowa ya san duka annabawan Allah suna tattare da waɗannan to sai Allah ya ce mun tura musu annabi wanda yake tattare da ire-iren waɗannan ɗabi'un da annabi Musa ya zo mai ce da su Da annabi Musa ya zo ma Fir'auna da mutanansa sai ya ce da Fir'auna da mutanansa an addu ilayya ibadallah ya ce ku miƙo bayan Allah zuwa gare ni abinda annabi Musa yake nufi da ya faɗa ma Fir'auna da mutanansa wannan magana shine ma'ana ku saki bani Isra'ila ku daina azabtar da su saboda ai kamun zuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam bani Isra'ila suna cikin baƙar wahala musamman tun lokacin da masu duba suka ce da Fir'auna za a haifi wani a cikin bani Isra'ila wanda zai zama sanadin rabuwar mulkinsa sanadin sukucewar mulkinsa da halakarsa ai tun daga ne ya fara azabtar da bani Isra'ila ya dinga karkashe musu ‘ya’ya maza yana barin mata a rayu aka mai da su bayi baƙiɓɓe sai ya azabtar da bani Isra’ila kuma abinda za a yi to da annabi Musa ya zo gurin Fir'auna da manya-manyan mutanen Fir'auna abinda ya fara faɗa zai yi ce an addu ilayya ibadallah ku miƙo min waɗannan bayan Allah ma’ana abinda yake nufi bani Isra’ila da kuka bautar da su kuke azabtar da su ku sake su ku ba su ‘yancinsu ku daina azabtar da su ku rabu da su su ma bayi ne cikin bayin Allah baya halatta ku mai da su bayinku ku ci gaba da azabtar da su Allah ya ba mu labarin makamancin wannan a wata ayar inda Allah ta'ala yake ce ma annabi Musa da ɗan uwansa Harun fa'tiyahu faqula lahu inna rasula rabbika فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم الله يكي رسول كتفكوكو بيو قرم فرعون كتشي مسا موبين من ظنيني نأبن جدنك من ظنين كسكيم كتالي من بني إسرائيل كسكيس كدين أزب تدس ولا تعذبهم كدك أزب تدس كدين قد جئناك بآية من ربك منذ ما كده وسوء جوجي ده أبن جدي والسلام على من اتبع الهدى أمين شيء تبتكم وقوان دمي يبو شريع شيء لما سيان نبو سيأتي لشي أن أدو إلي عباد الله كتشبايا ألا كتالي منسو كتالي ندسو كتكم منسو إني لكم رسول أمين يتني منزوني أمن تتشن ألا إذوا غريبكم mana Allah ya yarda ni ya amince da ni shi sai ya aiko ni zuwa gare ku wa Allah ta'alu alallah kuma ina horon ku kada ku yi dagawa ga Allah kada ku nuna girman kai ku yi wa Allah dagawa domin idan kun yi wa Allah dagawa ba za ku kai labari ba inni atiku ni na ta'o muku ne bi sultanin mubin da wata ujja wanda take mabayyaniya shine wannan ujja ta sanda da Allah ya bashi da sauran abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bama annabi Musa na'am lokaci yayi wallahu a'lam mutana amin to ajiya an samu a ajiya 17 ga watan kenan an samu naira 11,520 a tallafin da ake tara ma marayu Allah ya saka da alheri ya sa kuma a mizani Allah ya dauka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiya mu na gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ka ba mu ƙasar mu lafiya da zaman lafiya waɗanda suke ta ƙoƙarin su ga an samar da zaman lafiya Allah ka goya musu baya Allah ka shiga cikin lamarinsu ka taimaka musu ka ba su dama su kai ga cimma burinsu Allah waɗanda ba su neman a zauna lafiya Allah ka yi mana maganinsu Allah ka tarwatsa gayyansu Allah ka sa shirinsu na rusa kansu da kansu ne Allah ka tsare mu daga sharrinsu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله